mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lefe muryar zamani daga nan masallacin Juma'a na Abdullahi bin Mas'ud dake unguwar Kabuga yan Azara inda zuwa wannan lokaci aka riga aka yi da sallar Juma'a ta wannan rana kuma ɗaya daga cikin limaman masallacin ya jagoranci sallar bayan da ya gabatar da hudubar yau kai tsaye kuma zan sada mai sauraro da liman domin jin inda hudubar ta mai da hankali a takaice suna a matakin farko
sunana Abubakar Shu'aibu Abubakar Dorayi hudubar mu ta yau ta mai da hankali ne akan abin da ya shafi tarbiyyar yaya da kuma girman haƙƙin tarbiyyar akan iyayensu mun yi bayani da tunatarwa akan cewa lalle Allah madaukakin sarki ya wajabta wa iyaye su tsayu tsayin daka a bisa tarbiyyar ƴaƴansu musamman in mun duba halin da muke ciki yanzu yadda tarbiyya ta yi nisa to mataki na farko iyaye wajibi ne su fara zama masu tarbiyya akan kin kansu saboda Allah madaukakin sarki ya ce ku tseratar da kanku da kuma na iyalanku daga wuta to tarbiyya tana farawa ne daga kansu iyayen sannan kuma ta sauko zuwa ƴaƴansu abu na biyu shine ya kasance ma tun lokacin da za a zabi abokin zama a matsayin aure a duba mai addini da kyawun dabi'u ko macen ko namijin dan hakan zai sa a samu fatan samun yaya na gari sannan an tashi wajen tarbiyyar nan ya zama da mafi girman abin da iyaye za su mai da hankali shine a koya wa yaya san Allah da san manzon Allah a koya wa yaya cewa imani da bautar Allah shine mafi girman tarbiyya kuma shine mafi girman cinyewa da nasara a rayuwar duniya da lahira wannan zai sa yara su tashi suna cikin tarbiyya al'umma kuma su yi alfahari da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanku masu kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi dangane da abin da ya kiwo a kansa dan haka iyaye su yi iya bakin kokarin su su kula da yara abin da ya shafi haƙoƙin kula da lafiya ciyarwa tufatarwa da sauran al'amuran dai da aka sani na kula da tsare hankali da tarbiyyar yaro to wannan lalle mu ba su muhimmanci tun suna ƙananu ba sai sun girma ba dan kada su tashi kuma su fi ƙarfin al'umma Allah madaukakin sarki ya samu dace
ina hukuncin iyayen da suka yi sakaci da wannan nauyi da ya rataya a wuyansu da kuma irin gwaggwaban alherin da kuma yake kan waɗanda su kuma suka yi tsayuwar daka suka sauke din
mafi alherin abin da uba zai samu idan ya tarbiyyantar da yaya ingantacciyar tarbiyya shine ko bayan ya mutu idan dan nan ya aikata alheri to fa yana can a kwance kabarin sa amma yana samun lada dan annabi ya ce idan ɗayan ku ya mutu aikin sa sun yanke amma cikin ɗaya daga hanyoyi ukun da zai ci gaba da saduwa da lada shine ya samu da salihi da zai dinga masa addu'a to kuma da salihi ana samun sa ne ta hanyar a bashi ingantacciyar tarbiyya sannan kuma duk abin da zai je ya aikata na alheri kana da lada to kaga wannan mafi girman gwaggwaban ladan da mutum zai samu ta wannan fuskar kenan da kuma ladan da Allah ne kadai ya san mai tanadan masa amma waɗanda suka tozartar da tarbiyyar ƴaƴansu kuwa ana ji musu tsoron sadu da fushi da azabar Allah domin a duniya za su kasance cikin kunci kuma ba a yi rashin sa'ar ƴaƴansu sun yi sanadin kashe su ba saboda babu tarbiyya sannan kuma lalle annabi ya faɗa cewa ya isar wa mutum aikin zunubi ya tozartar da wanda yake ɗaukan nauyinsa to kaga ashe in ka tozartar da tarbiyyar ɗanka to ka aikata aikin zunubi mai girma wanda in ba a tuba ba kuma za a yi dana sanin irin wanda ba za a amfana da dana sanin ba
idan muka kalli ɗaya ɓarin su kuma menene makomar ƴaƴayen da su kuma iyayen suka yi tsayuwar daka wajen ganin sun ba su tarbiyyar amma kuma suka bijire
lalle ƴaƴa su kuma su ji tsoron Allah idan ya zama na iyaye sun iya bakin kokarin su amma ƴaƴa sun bijire to fa iyaye sun sauke nasu haƙƙin su kuma ƴaƴa tsakaninsu ne da ubangijin su za su yi rayuwa mai kunci domin duk wanda ya wulakanta iyayensa ba zai yi rayuwa mai daɗi ba sannan kuma in dai ana raye za a zo gabar da zai yi ƴaƴan shi ma kuma abin da yayi shi ma ya jira za a yi masa sannan kuma ka duba girman haƙƙin iyaye akan ƴaƴa yadda Allah yake hada tsakanin biyayya ga iyaye da kyautata musu da abin da ya shafi bautarsa wanda ke nuna mana girman haƙƙin iyaye akan ƴaƴa wanda ana jin tsoron ƴaƴa in suka tozartar da haƙƙin iyayensu to za su haɗu da fushin Allah da azaba matsananciya
to ina kuma alherin da su ƴaƴayen da suka yi biyayya ga iyayen nasu wajen karɓar waccan tarbiyya ya zama ta amfani su ne irin alheri suke da shi gurin ubangiji
lalle yara in suka karɓi tarbiyyar da iyaye suka musu ingantacciya za su zama tun a duniya mutanen kirki za su rabauta da yabon mutane da mutunta su za su rabauta da addu'o'i kyawawa daga iyayensu za su rabauta da lada mai girma daga gurin Allah domin Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa mu yi kyautata wa iyaye sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani sahabi cewa mafi girman wanda zaka yi wa biyayya shine iyayenka mahaifiyarka sannan mahaifinka wanda umarnin da yayi yana nuna wajibi in ko bawa ya aikata abin da aka umarce shi to yana da lada gwaggwaba a gurin Allah sannan lokacin da suka samu iyaye su ma ana kyautata zaton za su samu iyaye su ji kansu su tausaya musu kuma su yi musu duk abin da ya kamata na jin dadin rayuwa
to mai sauraro yanda hudubar ta wakala kenan dunkulalliya akan tarbiyya amma mai harasa guda hudu fatan ne Allah Ubangiji ya ba mu ikon hada karfi da karfe mai abin da ya kamata wajen sauke nauyin tarbiyyar waɗanda suke karkashin mu da mata al'umma gaba daya sannan hannu guda su ma waɗanda ake ba wa tarbiyyar su kokarin karɓar tarbiyyar domin ganin an gudu tare an tsira tare an kauracewa dukkanin irin azaba da rako da wahalar duniya da take cikin kauracewa hakan da kuma dacewa dukkanin alhairai da rahama da nara da suke cikin biyayya ga wannan umarni na Ubangiji wanda hakan zai taimaka a samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya a kuma samu kyakkyawar rayuwa a gobe kiyama Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da laifin zamani daga nan masallacin Juma'a na Abdullahi bin Mas'ud dake unguwar Kabuga yan azara wassalamu alaikum